إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidu bin taymiyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah masa rahama wannan majalisi shine majalisi na 97 a wannan yammaci na Laraba 2 ga watan Jumadal Akhira hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 4 ga watan 12 na shekara ta 2024 idan ba a mance ba muna cikin babu aljumu'a babin da yake magana kan juma'a sallar juma'a da abubuwan da suke tattare da sallar juma'a din
sallallahu alaihi wa sallama salatal jumu'ati summa nansarifu wa laysa lil hitani zillun nastazilu bihi wa fi lafazin كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيعة
wannan hadisi an samo daga yace an salamata bin al-aqwa an samo daga salama dan aqwa wa kana min ashabi shajara ya kasance daga cikin ma'abota bishiya abin da yake nufi wadanda suka karkashin bishiya a Hudaybiya wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana waɗannan bayi na ƙwarai a cikin alqur'ani Allah ya nuna yardarsa gare su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai a yayin da suke maka mubaya'a ƙarƙashin bishiya to shi wannan Salamatu ibn al-Aqwa yana cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mubaya a ƙarƙashin bishiya a Hudaybiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewar ya yadda da su ya kenan wannan yake nuna mana ya halarci bai'atul ridwan bai'atul ridwan mubaya'a ce yardajjiya wacce aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Hudaybiya ƙarƙashin bishiya dalilin kuma da yasa aka yi manzon Allah wannan mubaya'ar kamar yadda littattafan sira suka bayyana shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa Hudaybiya, raqumarsa ta kwanta ta ki ta karasa ta shiga garin Makka. Tsakanin Hudaybiya da garin Makka kilomita 10, to da ta isa sai ta kwanta ta ki ta miƙe ta shiga. Aka kada aka rawa wannan taguwa take. To shine sahabbai suke cewa yau ga abun mamaki, taguwa ta yi taurin kai. Manzo Allah ya ce a ba taurin kai ta yi ba, saboda ba ɗabi'ar ta bace, tunda dabba ce da manzo Allah yake hawa. Kaga zai zama tana da albarka tunda annabi yana hawatta. To kaga ba yadda za a yi ta yi taurin kai, tunda wata ma wacce ba annabi ne ke hawa ba, annabi zai iya mata umurni ta ji. To ina ga wacce annabi yake hawa? Shine annabi ya ce ba taurin kai ta yi ba, saboda ba ɗabi'ar ta bace. Abin da ya kange giwayen Abrahata daga shiga Makka don rusa ɗakin Ka'aba, shi ya kange ta. Kaga Allah kenan, Allah ne ya kange ta, ya hana ta shiga Makka. Kenan akwai wata hikima ta Ubangiji, shigan ba alheri ba ne. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kange wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya hana ta shiga. To annabi kuma da yake annabin Allah ne, yana ganewa, nan da nan zai gane. To shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura dan aikensa zuwa gurin mutanen Makka, sayyidina Uthman dan Affan. Kafin shi ya tura wani, wancan da ya tura mutan Makka basu saurare shi ba, ma suka yi yunkurin kashe shi. To shine da ya dawo annabi sai tunanin ya tura Umar, tunda Umar jarumi ne kuma yana da kwarjini. To Umar sai ba da shawari wa annabi cewa yana ga kyanta da a tura Uthman, saboda shi ya yi kaurin suna gurin mutan Makka, ya san suka yi ido hudu da mutan Makka za su yi kansa shi ma, kamar yadda suka yi yunkurin kashe dan aike na farko. To amma Uthman yana da daraja da kima a idan mutan Makka, ba za su yi kansa ba, suna ganin kimarsa, yana da kwarjini da haiba a idansu, kuma suna kaunarsa. Don an tura shi, shi kan ba za su afka masa ba. To annabi ya gamsu da shawarin sayyidina Umar, Allah yarda da shi, ya tura sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman da ya je isar da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa mutan Makka, sai suka ce masa yayi dawafi. Ya ce a'a, ba zai riga annabi yin dawafi ba, ba yadda za a yi dawafi annabi bai yi ba. To sai suka kange shi, ba su bar shi ya dawo ba, suka hana shi dawowa, amma ba da karfa-karfa ba, da dabara. Wannan ya sa jita-jita ta wafi cewar ai an kashe Usman, har labari ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To manzon Allah wannan labari da ya dawo masa bai ji daɗin labarin ba, saboda bisa ka'ida ɗan aike ba a kashe shi. To da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji, sai ya ce la nabrahu hatta nunajizal qaum, ba yadda za a yi mu juya mu koma har sai mun gama da mutanen nan, ma'ana sai mun dau fansar jinin Usman. Kenan yanzu abin da annabi yake tafi a kai shine an kashe Usman, kuma ba zai koma Makka ba, a Madina ba, sai ya dau fansar jinin Usman. Shine yace sahabbansa su masa mubaya. To shine suka masa mubaya a karkashin bishiya, wata bishiya a Hudaybiya. Shine Allah ya nuna yardarsa ga wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai a yayin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya. Wasu sun masa sau ɗaya, wasu sau biyu, wasu ma har sau uku. Kaman Salamah ibn al-Aqwa sau uku yayi wa annabi mubaya'a, yace ya rasulullahi na maka mubaya'a akan sai dai in mutu, na maka mubaya'a akan sai dai in mutu, na maka mubaya'a akan sai dai in mutu. Wani kuma ya zo mubaya sai ce na maka mubaya akan ba gudu ba ja da baya. Gashi dai basu fito da shirin yaki ba, basu fito da makamai ba, dan abin da suke rike da shi shine abin da in mutun zai tafiya ba za a rasa shi da shi ba, dan takobi ne hakan nan takaitacce. To amma tare da haka suka kasa suka tsare cewar duk abin da annabi zai suna tare da shi sai dai su mutu. To shi wannan Salamah ibn al-Aqwa yana cikin wanda suka yi mubaya a harsau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sai dai ya mutu ko kuma su gama da mutanen garin Makka. To shi wannan sahabi Allah yarda da shi yana cikin jarumai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya seta abu yana da wuya ya kuskure masa. Zaka ga wani yana kan doki, shi yana tafi a kafa, suna gudu zuwa gurin abokin gaba, kowa yana harin ya fiskanci abokin gaban nan ya harbe shi, to sautari da dama sai kaga shi da yake kafa ya riga wanda yake kan doki samun abokin gaban saboda yanda ya iya harbi. Harbin sa yana tafiya da nisa, in ya harba sai zama wanda yake kan doki koda ya masa nisa zai iya harbata sa, bata yi nisan da shi, in ya harbata sa za ta yi nisa ba. Sannan wanda yake kan doki zai iya saita abu ya kuskure, amma shi in ya saita baya kuskurewa. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina masa yake cewa rajjalatuna Salamatu ibn al-Aqwa, wanda yafi mu iya yaki a kafa shine Salamatu ibn al-Aqwa. Inji annabi sallallahu alaihi wasallama, tunda an fita yaki zaka tarar wasu suna kan dawaki, wasu suna kan kafafuwansu. To wadanda suke kan dawaki zaka ga sautari da dama sun fi kashe abokan gaba, saboda yanda dokin zai fisge su su yi nan ya fisge su su yi can, in abokin gaba ya kawo musu sara su kauce da gudu sabanin wanda yake kafa. To amma duk da haka shi Salamatu ibn al-Aqwa zaka ga waɗanda suke kan dokin ma ba su kai shi zubda mushrikai da kafurai ba a fagen daga, ya kasance yana yin lallewa wa gemunsa, gemunsa ya yi fari da gashinsa sai ya sa lalle rina shi sai kaga ya koma yalo. Sahabi ne wanda yake da falala kwarai da gaske, wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambato jerin falalarsa ba. Da yawa daga cikin tabi'ai sun yi riwaya a gurinsa, shi kuma ya yi gurin manzon Allah, kuma ya yi gurin wasu daga cikin sahabbai. Ya rasu a garin Madina a shekara ta 74 bayan hijira, yana da shekaru 80 a duniya. To wannan hadisi da muke kan karanta shi, hadisinsa ne shi Salamatu ibn al-Aqwa, Allah ya yarda da shi, yake ba da labari cewar kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatal jumu'ati, mun kasance muna salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wace salla? Yace salatal jumu'a, sallar jumu'a. Thumma nansarifu, sai mu juya mu koma gidajenmu bayan an idar da sallar jumu'a kenan. Sai mu juya mu koma gidajenmu. Walaysa lilhitani dhillun nastadhillu bihi, alhali a lokacin da muke koma gidajenmu katangu ba su da inuwar da za mu je mu shiga wannan inuwar tasu. Wannan hadisin kenan yana so ya bayyana mana lokacin da annabi yake sallar juma'a. Yace sun kasance suna sallar juma'a tare da manzon Allah, sai su juya su koma gidajensu, alhali a daidai wannan lokaci katangu ba su da inuwar da za su je su shata, su sahabban kenan, su je su shiga wannan inuwar su yi inuwa da ita. Shine walaysa lilhitani dhillun nastadhillu bihi, katangu ba su da inuwar da za mu yi inuwa da ita a lokacin da annabi yake idar da sallar juma'a kenan. Wannan ya nuna mana annabi yana shiga juma'a da wuri. In har za a idar da sallar juma'a su koma inuwa bai sauka jikin katangu ba, kenan yana shiga juma'a da wuri, kuma ya idar da wuri. Wa fi lafdin, cikin wani lafazi kuma, kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, mun kasance muna sallar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idza zalatish shamsu, idan rana ta yi zawali, shine ta karkata yamma kadan. Thumma narji'u, sai mu koma zuwa gidajenmu. Fa natatabba'ul fai'a, sai mu dinga bibiyar inuwa. To a can gurin an ce azzillu inuwa, nan ma alfai'u inuwa. Kenan inuwa tana da sunaye biyu, tana da sunaye biyu kenan. Ko kuma akwai bambanci tsakanin azzillu da alfai'u? Akwai bambanci. Akwai bambanci tsakanin azzillu da alfai nan da yace thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi sai mu koma babu inuwa jikin katangu da zamu yi inuwa da shi inuwa ko ta iri ce ana kiranta azzillu ko wace irin inuwa ce inuwar da take jikin katanga da safi ana kiranta azzillu da hamsi ana kiranta azzillu rana tsaka ana kiranta azzillu in rana tayi zawali ana kiranta azzillu amma alfai'u ba a gaya wa inuwa fai'u sai ta fara karkata yamma sai rana tayi zawali yanzu inuwar da take gabanin rana tayi zawali ba a ce mata alfai'u kenan azzillu inuwa ce wacce take gamammiyar inuwa gabanin rana tayi zawali da bayan rana tayi zawali za a iya kiran inuwa da azzillu amma alfai'u ba a kiran inuwa da alfai'u sai bayan rana tayi zawali yanzu idan rana ta fito ta rabi jikin katanga zaka ga inuwa ya yi yamma ko to nan inuwar ba a kiran shi alfai'u ana kiransa azzillu yaushe ne za a kira inuwa da alfai'u idan rana ta karkata yamma inuwa yayo gabas to nan inuwar da ta yo gabas a larabci ana kiranta alfai'u to shi yasa ma waɗannan fassara guda biyu yasa Hanabila suka tafi kancar za a iya yin sallar juma'a kafin rana ta yi zawali saboda nan da ya ce walaysa lil hitani dhillun babu inuwa jikin katanga shi kuma inuwa na dhillu galibi ana samun sa ne gabanin rana ta yi zawali to yanzu da ya ce dhillu kenan annabi yana sallar juma'a tare da sahabbansa su juya su koma gidajensu a jikin katangu babu inuwa ta zawali zawalin rana kenan yana yin sallar juma'ar gabanin zawali an gane bayanin shi ta yaya aka fahimci haka ta yadda kalmar azzillu ma'anarta ta bambanta da kalmar alfai'u to sai Hanabila suka tafi kan cewar wannan dalili ne wannan hadisi musamman lafazin sama suka ce dalili ne da yake nuna halarcin yin sallar juma'a gabanin rana ta yi zawali kenan za a iya sallar juma'a karfe 11 na rana na'am kafin 12 kafin rana ta yi zawali sun tafi akan wannan fahimtar wasu malaman ma cewa suka yi ko karfe 10 ma na 50 za a iya yin sallar juma'a me dalili suka kafa hujja da wannan hadisi na Salamatu ibn al-Aqwa wannan amma Hanabila ce ta tafi da wannan fahimtar yayi juma'a tara ko albanin zariya ko to now NNPC now wani limami ne a NNPC karfe 9 juma'a now to sun kafa hujja da wannan hadisi na Salamatu ibn al-Aqwa dan da yake cewa sun kasance suna sallar juma'a tare da manzon Allah sai su koma gidajensu alhali katangu babu inuwa da za su yi inuwa da ita tunda ai inuwa tana farawa ne idan rana ta yi zawali to wannan dalilin su na farko kenan da suka tafi akan cewar za a yi juma'a za a iya yin juma'a gabanin rana ta yi zawali dalilin su na biyu hadisin da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa wanda aka samo daga Jabir dan Abdullahi ɗaya daga cikin tabi'ai da ake kiransa Abu Ja'far al-Baqir wanda shi'a suke lissafa shi cikin imamansu ya tambayi Jabir dan Abdullahi cewa yaushe ne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallar juma'a Jabir yace kana yusalli thumma nadhhabu ila jimalina fa nurihuha hina tazulu shamsu. Ce manzo Allah ya kasance yana sallar juma'a, idan ya idar sai mu tafi zuwa ga raƙuman mu kai su gunda za su huta lokacin da rana take zawali. Kenan suna idar da sallar rana ba ta yi zawali ba har su samu su tafi su kai raƙuman su gurin hutu daidai lokacin da rana take zawali. To wannan dalilin su na biyu da suka kafa hujja da shi kenan. Akwai kuma dalili na uku, hadisin Sahal ɗan Sa'ad As-Sa'idi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa da shi da Imam Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi Sahal ɗan Sa'ad yake ba da labari ya ce, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'a. Mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma kailula kuma ba ma cin abincin rana sai bayan sallar juma'a. Fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inji Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Imamu Shawkani da yazo ta'aliki karkashin wannan hadisi sai ce wannan hadisin dalili ne ga wanda ya halarta yin juma'a kafin rana ta yi zawali. Yace akan haka kuma Imamu Ahmad ya tabbata. Kuma abin da yasa suka kafa hujja da wannan hadisi saboda su ba sa kailula bayan rana ta yi zawali, galibi suna kailula ne gabanin rana ta yi zawali, sannan suna cin abincin rana ne gabanin rana ta yi zawali. To kuma ya ce ba sa kailula, ba sa cin abincin rana sai sun yi juma'a, kenan gabanin rana ta yi zawali suke sallar juma'a, saboda kailulansu suna yin ta gabanin rana ta yi zawali, cin abincin ranansu suna yi gabanin rana ta yi zawali. Wannan ya nuna kenan suna sallar juma'a gabanin rana ta yi zawali. To wannan fahimta ta farko kenan dangane da halaccin yin sallar juma'a gabanin rana ta yi zawali. Amma akwai fahimta ta biyu da ta saba ma wannan fahimta ta farkon, wanda akan ta galibin malamai suka tafi, su ake kira jumhur, mafi yawan malamai, Imamu Abu Hanifa, Imamu na Malik, Imamu Shafi'i, waɗannan malamai guda uku na mazhabobin nan guda uku sun tafi kan rashin halarcin yin juma'a gabanin rana ta yi zawali. Kaga sun bambanta da Hanabila, shi Imamu Ahmad ya tafi akan halarcin haka. To amma Imamu Abu Hanifa, Imamu Shafi'i, Imamu Malik da kuma Imamu Shafi'i, su ukun nan sun tafi akan rashin halarcin yin sallar juma'a gabanin rana ta yi zawali, cewa lokacin sallar juma'a na farawa ne daidai da lokacin da sallar azhar yake shiga, shine lokacin da rana ta yi zawali. To su ma suna da dalilai da suka kafa hujja da su akan cewar ba za a sallaci juma'a ba sai bayan rana ta yi zawali. Dalilin su na farko hadisi ne da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda aka samo daga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi, yace yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamilu ash-shams, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar juma'a lokacin da rana ta karkata yamma ke tai zawali. Wannan hadisi ne da Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa. Anas dan Malik yana bada labarin lokacin da annabi yake sallar juma'a, yace lokacin da rana ta karkata yamma, ma'ana lokacin da rana ta yi zawali. Dalili na biyu da suka kafa hujja da shi hadisin da muka kan karatunsa a yanzu na Salamatu ibn al-Aqwa, da yace kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, mun kasance muna sallar juma'a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idza zalatish shamsu, in rana ta yi zawali. Sun kasance suna sallar juma'a tare da manzo Allah idan rana ta yi zawali. Ko kaga wannan shi ma dalili ne cikin dalilai da suka kafa hujja da su akan cewar ba za a yi sallar juma'a ba sai bayan rana ta yi zawali. Gabanin rana ta yi zawali suka ce bai halatta a yi sallar juma'a ba. To menene ra'ayinmu? Na'am. Na'am. Naam. Ashkom misali ko za su shiga daya saura kadan su idar waje jan daya. Naam. Biyu. Sunyi daidai. Sunyi daidai tunda duka lokaci. Duka lokaci ne na azar, amma kuma wanda ya farkon lokaci ya fi soyuwa gurin Allah. Saboda Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzon Allah, ayyul amali ahabbu ila Allah, a cikin ayyuka wanne fi soyuwa gurin Allah? Annabi ya ce as-salatu ala waqti, yin sallah a farkon lokacinta. Yanzu wanda suka yi a farkon lokacinta nan aikin su ya fi soyuwa gurin Allah akan wanda suka bari ya dan tura, shine bambanci. Jahilci. In akwai ilimi mutum ba zai wannan magana ba. In mutum yana karatu, yana gani, to ba zai magana ba. Amma inda kaje yana fadin haka bai fahimci musulunci ba. Bai fahimci addinin musulunci ba. Akwai jahilci tare da shi sai a kyale shi. Kuma jahilci ne wanda yake na ganganci saboda bai je ya koyi ilimin ba. Saboda ilimin yana kusa da shi. Amma kuma sai shedan ya hana shi ya je koya, to sai ya zauna cikin jahilci. Haka. To kaga mutanen Makka ilimin ai har gida ya zo ya same su, amma suka yi fatali da shi. Annabi ya zo musu da Qur'ani da Sunna, suka ce ba sa so, suka ma ce kashe shi za su. To haka al'amarin yake. Mutum yana rayuwa cikin ilimi dumu-dumu, amma yana watsi da shi, irin ɗabi'ar mutanen Makka. To kuma sai ya ta faɗa da abin da ake na addini, alhali shi bai san addini. To abin da mutan Makka suka yi ta yi kenan. Sun yi ta faɗa da shari'ar musulunci, kuma sun kai su tsaya su shiga musuluncin, su koye ta, su fahimce ta. Tunda aka ce musu su bar bautan gumaka, fato daga nan fa suka buɗe gaba da kiyayya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu waɗannan ra'ayoyi guda biyu na malamai, malaman mazhabobin nan guda hudu, ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal da ya tafi kan cewa za a iya yin juma'a gabanin rana ta yi zawadi, mun ga dalilansa. Ra'ayin jumhur Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi suka tafi akan rashin halarcin yin juma'a gabanin rana ta yi zawadi. To yanzu muna so mu je ga matsaya ne. Akwai mai magana? Ya fi fa'ida shi aka fi haka. Allah, akwai da yawa daga cikin malamai da suka yi irin wannan maganar. Na inganci. To ai waɗancan ɗin ma Bukarin ne. Waɗancan ɗin ma Bukarin ne, zaka tara hadda ma Muslim. Duka hadisai ne da zaka tara suna cikin sahihain, suna cikin Bukhari da Muslim. A haɗa su ko? To yanzu muna so mu haɗa. Okay, kenan dai kamar ka fifita ra'ayin Imam Ahmad. Ya ji Imam Ahmad haka ya ce shi bai kushe a yi bayan zawali ba, amma yana ga karkace bai halatta a yi kafin zawali. Kaga shi ne, kaga inga aka ce wata rana a yi kafin zawali, wata rana a yi bayan zawali, kenan ana kan ra'ayin Imam Ahmad. Na'am. Na'am. Na. Wato kai kana ga abi masu yawa, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ita gaskiya ba da yawa ake gane ta ba, da hujja ake gane ta. Shi yasa Allah ya ce wa in tuti aktsara man fil ardi, in kai da'a mafi yawan wanda suke ban kasa, yudilluka an sabilillah, za su batar da kai daga tafarkin Allah. Karka ce ana ga wanda waɗannan sun fi yawa, bari in dau hujjar su. A ba ana ake gane hujja ba, wanne ne nasa yafi karfi?
ko da shi kadai ne in nasa yafi karfi wadannan su 10 su 20 to sai ka bar nasa ka dau nasa kenan ba da yawa ake ganewa da karfin hujja shi Imam Ahmad amma hadisan nasa ai ingantattu ne ko da hadisi ɗaya suka kawo in dai ingantacce ne dole a karbe shi duka ingantattu ne to wato kai kana ga tunda na Imam Ahmad ya fi yawa a fifita nasa akan nasu to yanzu an fifita nasa akan nasu nasu akai su ina akai su bola sai za a yi da su na a na wa alaji annabi wanne fi yawai ta yi
bayan yawai
to alaji to kenan sai mu fifita shi wanda ya fi yawai ta yi sai mu yi kansilin din wanda ya karanta yi na'am to yanzu alaji yanzu in muka fifita wanda ya fi yawai ta yi wanda yake karanta yi sai mu yi kansilin dinsa kenan wannan magana taka akwai wanda ya magana irinta cikin malamai magana alaji din nan na'am haka to yanzu a tsaya a kafin zawalin kenan na kafin zawalin kenan to amma su bayani abinda Hanabila suke magana lokacin Juma'a ya bambanta da lokacin azahar a gurin Hanabila suka ce lokacinsa yana iya shiga kafin ma rana ta yi zawali su a gurin Hanabila da yake idi ce to yanzu suka kafa hujja da waɗannan hadisai da muka karanta to su kuma su Abu Hanifa su Malik su Shafi'i suka ce a lokacinta na shiga ne daidai da lokacin azahar shi kuma yace lokacinta na shiga gabanin lokacin ma azahar now sai dai wanda suka ashkom ya fi soyuwa gurin Allah saboda farkon lokaci ne
kuma an ce da ko azhar ne wanda yazo ya nafila akai azhar da shi
ka fahimci bayani yin sallah a farkon lokacinta ya fi soyuwa gurin Allah akan abar lokacin ya tura yanzu misali in misali azhar tana shiga 12:20 yanzu wanda suka kira 12:20 suka yi da 40 ya fi soyuwa gurin Allah akan wanda suka yi 1:15 ba laifi ba ne amma ka fahimci bayani ne me ya fi soyuwa gurin Allah sai ka yi shi ka fifita shi akan wanda soyayyar ba ta kai na farko ba ka gane nufina ba a ce laifi ba ne amma ka yi abin da ya fi soyuwa gurin Allah na'am shi kenan yanzu da ka yi jarabawa ka samu B ka samu A wanne ka fi so kaga an fito mana da abin lecture now ala goro now
duk bangaren da yayi rinjayi ga mashaba wanda bai saba suna ne ba
haka
inda na wata Africa an ji don Malik bai kuma bai saba suna ne ba sai ina
haka
idan kuma mashaban da ya saba suna
to ai shi ake bi amma batun da ake shin ya halatta ai kafin Juma'a ta yi zawali shine batun da ake ya halatta ko bai halatta ba
kai ba zai da
halatta ba
ba zai bai halatta ba
yawa
amma kun ga haka wajen ya bambanta
wannan ba mu yi sabani ba abinda muke magana akai halarci ko rashin sa kaga su Imamu Abu Hanifa Imamu Malik Imamu Shafi sun ce bai halatta bane to shine muke so mu je ga gati kaga in aka ce bai halatta ba kenan yanzu in mutun yayi sallar sa batai ba ka gani na gane nufinsa na gane yana nufin mu mu tsaya a inda mazhaban mu ta tsaya amma to yayi batun halarcin yi gabanin shine maganar mu halaccin yi gabanin rana ta yi zawadi na gane maganar
na
in ba ta'assubanci yake ba ta'assubanci shine matsalar yace shi in ba mazhabar sa ce ta zo da kaza ba ba zai dauka ba wannan kuskure ne gaskiya na wani na
na yafi inganci
na
saboda kodai hadisi da kuma zaman wancan satin
na
yana
farawa ne daga duk wannan ba matsala bane inda muke so mu je kin ya halatta
lokacin da aka kira shi ya da mambiyan sa suka tara ko ba da amsa da ya bayar cewa sun yi hakuri ne ba wai dan ba dan dalilin sai saboda maslaha ta al'umma a cikin abin yace mun yi nan sai ya hakuri dan haka za su canza lokaci su ci
gaba na gani na bari na Okay, ya dai rayar sunna. To kun ga maganganun nan da kuka yi. Galibi sune malamai suka yi. Akwai lajanatul da'ima. Lajanatul da'ima ungiyar malaman kasar Saudiya. Galibi akan musu fatawa. To su kuma wannan kamar malamai ne za a ce wanda duniya ta yadda da ilimin su. Ba malami ɗaya bane ba biyu ba tarin malamai aka musu tambaya akan halarcin yin sallar juma'a gabanin rana ta yi zawadi sai suka kawo waɗannan hadisan suka ce ya halatta sai dai sai suka yi ta maga irin maganganun da kuka yi suka ce abin da yafi cancanta shine ayi juma'ar bayan rana ta yi zawadi amma ya halatta ayi kafin ta yi zawadi sai dai ayi ta bayan ta yi zawadi shi yafi suka ce dalili kuma shine khurujan min al-khilaf dan a fita daga sabani ta yaya fita daga sabani yanzu idan aka ce ayi sallah bayan rana ta yi zawali ta juma'a ai babu sabani tsakanin su kan halacci imamu ahmad ya tafi halal ne sauran malamai uku sun tafi halal to amma an ce kafin zawali fa nan akwai sabani to dan ka fita daga sabanin malamai ka je inda suka yi ittifaki an gane bayani lajanatul da'ima ta ce dan a fita daga sabanin malamai to a fifita sallar juma'a bayan rana ta yi zawali sama da yawa to can ai sun yi ittifaki shi imamu ahmad yanzu inda za ka yi sallar juma'a bayan rana ta yi zawali ba zai ce sallar ka ba ta yi ba to amma a gurin imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i in kai kafin rana ta yi zawali juma'a ka ba ta yi ba sai suka ce to dan ka fita daga sabanin malamai kamar inda suka yi sabanin ka zo inda suka yi ittifaki sai ka rike shi amsar da suka bayar ke sai zaman to ka rike yin sallar juma'a bayan rana ta yi zawali dan me dan ka fita daga sabanin malamai to wannan yana daga cikin hujjojin da su lajanatul da'ima suka kawo a lokacin da suke ba da wannan amsar sai dalili na biyu
zawali
ai ka san yanzu idan rana tayi zawali zaka tarar wasu masallatan a lokacin suke fara yanzu kaga ashkom 12 da 20 suke fara kuduba kuma galibi da dai wannan lokacin to daga nan ne zaka ga wasu sun fara wasu kuma sai su bar shi sai daya wasu daya da rabi wasu biyu duka lokaci ne na sallar azhar amma wannan da suka fara a farkon lokaci kamar yadda muka yi bayani yafi soyuwa gurin ubangiji kenan zai fi yawan lada tare da cadannan din ma suna da lada sai na farkon lokaci yafi lada na'am yawa ba bambanci yawa duka zawali ne yawa na'am dalili na biyu da suka fito da shi shine da aka duba annabi sallallahu alaihi wasallama sallar juma'a sa maganar da alhaji yayi galibin ta yafi bayan rana tayi zawali sai suka ce to afifi ta sallar juma'a bayan rana tayi zawali saboda galibin sallar juma'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bayan rana tayi zawali sai suka ce to ai la'akari da mafi yawan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce amma tare da haka da wani zai yi ta kafin rana tayi zawali ba za a ci laifi ba saboda me saboda akwai dalili amma a yi ta bayan rana tayi zawali wannan shi yafi to Ibn Baz Allah masa rahama shi ma da aka tambaye shi irin amsar da ya bayar ke yace yin sallar juma'a bayan rana tayi zawali wannan shi yafi kuma zai fi sawa a fi halatta da yawa sama da kafin rana ta yi zawali saboda wani ya tafi gurin aiki wani ya tafi kasuwa amma lokacin da rana ta yi zafi dama galibi akan je gida a huta to mutum sai amfani da wannan damar ya je ya yi juma'a to sai zama in ka ce za ka yi ta kafin rana ta yi zawali wanda za su halatta ba su da yawa ya ce shi ta kuma sallar juma'a ana so a halarce ta da yawa ce to saboda haka a yi ta bayan rana ya yi zawali ya fi akan kafin rana ta yi zawali shi ma da ya ce wannan ba zai nuna cewar bai halatta a yi kafin rana ta yi zawali haka Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen shi ma fatawar da ya bayar ke to amma Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ba a samu fatawarsa ba a wannan gabar shi dai abin da ya fi tafiya fahimtar Hanabila kan halacci kuma a ce wanne ne yafi Albani shi bai fifita ba a gane shi dai kawai na fahimtar Hanabila cewa za ka iya yi kafin rana ta yi zawali za ka iya bayan rana ta yi zawali yawwa to amma ni a ɗan ƙaramin sani na 'yan uwa ina ga rashin halaccin yin juma'a kafin rana ta yi zawali a ɗan ƙaramin sani na ba ku tambaye ni dalili ba wannan dalilin na haka ito mana maganganu ne na malamai dalilin da ya sa na ce bai halatta ba hadisan da Hanabila suka dogara da ita akan halaccin yin juma'a kafin rana ta yi zawali in mun dubi hadisan ingantattu ne amma ƙararra ba su nuna hakan ba fahimta ne daga hadisin ne aka fahimta amma ƙararra ba a ce annabi ya yi sallar juma'a kafin rana ta yi zawali mu sake tilawar hadisan mu gani hadisin mu nan da yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal juma'a mun kasance muna sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar juma'a thumma nansarifu sai mu juya mu koma walaysa lilhitani dhillun nastadhillu bihi katangu ba su da inuwa da zamu inuwa da ita akwai bayani kan halaccin yin sallar juma'a kafin rana ta yi zawali babu sun dai fahimta ne daga haka cewa in har yanzu katanga babu gurin da za a je a yi inuwa kenan wannan yana nuna kaga ba ƙarara ba ne hadisin ya nuna fahimta aka yi ina fata mun gane wannan yana nuna kenan annabi yana sallar kafin rana ta yi zawali amma zahirin hadisin bai nuna haka yawwa kuma akwai inuwar ba ta kai ba yanzu sun fahimta ne daga nassin amma ba zahirin nassin ba ne bayyana haka to mu je dalilinsu na biyu hadisin Jabir dan Abdullahi da aka tambaye shi yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallar juma'a yace kana yusalli manzo Allah ya kasance yana sallar juma'a thumma nadhhabu ila jimalina sai mu koma ga raƙumanmu fa nurihu ha mu je mu hutashe su hina tazulu shams lokacin da rana take zawali zahirin hadisin bai nuna cewa annabi yayi sallar juma'a kafin rana ta yi zawali kawai su dai sun fahimta cewar ai tunda suna zuwa su hutar sheda raquma su lokacin da rana ta zawali kenan wannan yana nuna yayi sallar juma'a kafin amma a zahirin hadisin bai nuna haka ba ina fata mun gane saboda annabi zai iya ya gaggauta yi musu sallar juma'a kuma su je suna abinan din raqumar su ranan tana zawali ko kuma rana ta yi zawali kaman dai a zahirin hadisin bai nuna haka ba fahimta ne amma idan mun duba hadisan malaman da suka tafi kan cewar sai bayan rana ta yi zawali wannan hadisi ne wanda yake zahiri yanzu nan da yace kunna nujammi'u ma rasulullahi ce me idza zalati shamsi in rana ta yi zawali can kuma ba a ce nu jami'u qablata an tazula shamsu muna sallar juma'a kafin babu sai dai a fahimta daga cewa muna zuwa mu huta sheda raqumar mu lokacin da rana take zawadi ko kuma muna sallar juma'a kafin mu yi kailula kafin mu ci abincin rana sai aka ce to ai kuma suna kailula da cin abincin rana kafin rana ta yi zawadi to zamu iya cewa zai iya yuwaran juma'a suna jinkirta kailulansu da cin abincin ranar su ka gani to za in kaga hadisan da suka dogara da su babu nassi zahiri sarihi kan cewar ya halatta a sallar juma'a gabanin rana ta yi zawali ni a fahimta ta babu nassi zahiri duka fahimta ce amma idan mun duba hadisan da suka ce za a yi juma'a bayan rana ta yi zawali hadisai ne sarihai wanda suka fito zahiri suka fito karara gaskiya ni abin da na fahimta rashin halarcin yin juma'a gabanin rana ta yi zawali saboda hadisan tan da aka kafa hujja da su zahirin su bai nuna halarcin yin sallar juma'a gabanin rana ta yi zawali ba kawai ana dubawa ne wasu ayyukan su da suka saba yi ko kuma wani abu da ya shafi inuwa da shi aka yi istinbadi aka ciro halarcin yin juma'a gabanin rana ta yi zawali amma da mun samu hadisi zahiri wanda yake nuna cewa annabi ya yi juma'a gabanin rana ta yi zawali sai mu ce akwai dalili don sallar amma fa babu zahirin hadisi fahimta ce to saboda haka ba za mu aje zahirin hadisi mu je muna amfani da fahimta ba idza wujida al ihtimalu saqata al ihtijaj idan an samu ihtimali menene ihtimali shine wanda muka kawo yanzu da sahabi ya ce mun kasance ba ma cin abincin rana ba ma sallar ba ma baccin kailula sai mun da daga juma'a kaga sai aka ce to kaga wannan yake nuna me kafin zawali ne ake juma'ar za a iya fahimta haka sai mu ce kuma za a iya fahimtar cewar tayu suna jinkirta kailulansu sai bayan zawali kaga shine malamai suka ce idza wujidal ihtimalu saqata al ihtijaj in an samu ihtimali zai iya yuwa kaza to hujja ya faɗi an gane bayani to ni ina fahimtar rashin halaccin yin juma'a gabanin rana ta yi zawali saboda hadisan da suka zo suke bayyana annabi na yin juma'a bayan rana ta yi zawali hadisai ne ingantattu kuma zahiri amma hadisan da suka nuna aka ko aka kafa hujja da su kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin juma'a gabanin rana ta yi zawali ingantattu ne amma ba zahiri ba sai mu ce waɗannan nususun ne sarihatun sahihatun wanda suka nuna cewa annabi yana juma'a bayan rana ta yi zawali naso shine wanda suke ingantattu kuma suka fito karara suka fito bololo amma dalilan da suka ce annabi na yin sallar juma'a gabanin rana ta yi zawali ingantattu ne amma ba karara ba wannan hadisi fa'idar da zamu dauka karkashin hadisin zamu fahimci cewar sahabbai suna yin kirdadan lokaci na ibada dube da yanayi misali inuwa ta sauka inuwa bata sauka ba ma'ana suna kirdado da haka tunda su basu da agogo to ta yaya za su yi su gane cewar yanzu lokacin sallah ya shiga suna kirdado ne da yanayi yanayin inuwa yanayin tafiyar rana karkatar rana dalili na biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta
inuwa ya zamanto ya sauka ta gabas rana ta yi zawali, wannan na nuna lokacin azhar ya shiga, kuma lokacin sallar juma'a ma ya shiga. Hadisi na karshe daga wannan babu.
An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan al-insan.
Wannan hadisi an samo daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi. Yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi salatil fajr yawmal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajda. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantawa a sallar asuba ranar juma'a, yana karanta alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin suratu sajada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan surar a sallar asuba'i na ranar juma'a. Wa hal ata 'ala al-insani, kuma yana karanta hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura suratul insan. To malamai idan suka samu aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi kokarin zakulo hikimar. To yanzu wace hikima ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta waɗannan surori guda biyu a asubahin ranar juma'a? Suka ce hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta waɗannan surori guda biyu a asubahin ranar juma'a saboda surorin sun kunshi bayani kan halittar ɗan adam. Yanzu idan mun ɗauki suratu sajada, a cikinta Allah maɗaukakin sarki yana cewa alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, khalaqa shine wanda ya kyautata halittar kowane abu. Sai ce me wa bada'a khalqal insani min tin, ya kirkiri halittar ɗan adam da taɓo, ya ƙago halittar ɗan adam da taɓo, ya fara halittar ɗan adam da taɓo. Wa bada'a khalqal insani min tin, kaga an yi magana kan halittar ɗan adam. Thumma sawwahu wa thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, sai aka ci gaba da bayanin yadda kuma Allah ya sanya halittar ɗan adam ta ci gaba da wanzuwa a ban ƙasa, tana kasantuwa ne daga wani ruwa wanda yake mai ƙarni, shine min ma'in mahin, wulakantaccen ruwa. To idan mun tafi suratul insan hal ata'i alal insan, Allah madaukakin sarki yana ta inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kaga waɗannan surori guda biyu sun yi magana kan halittar dan adam. To dube da cewa waɗannan surori guda biyu sun yi magana kan halittar dan adam, to Allah madaukakin sarki kuma ya halicci annabi Adam ran juma'a. To annabi sai yake karanta dan ya tuno muku cewar fa ku tuna annabi Adam babanku fa a wannan ranan aka halicce shi. Wannan wunin kamar annabi yana nuna mana girman wannan wunin. Kenan da asubahin ranan in annabi ya zo karanta sajada, yana ishara wa al'ummarsa girman wannan wuni, saboda a cikinsa ne aka halicci annabi Adam. Idan ya zo karanta al'ata alal insani, yana ishara wa al'ummarsa girman wannan wunin, saboda a cikinsa ne aka halicci annabi Adam. Saboda duka surorin guda biyu sun yi magana kan halittar ɗan Adam. Wannan na farko kenan. Hikima ta biyu, annabi yana wa'azi wa al'ummarsa da karanta waɗannan surori guda biyu a sallar asubahin ranar juma'a, cewa fa ku sani fa ranar juma'a ne fa alkiyama za ta tsaya. An ambaci bayanin kiyama a suratu sajada da ni'imomin aljanna da kuma azaba ta wuta. Haka can insan an ambaci ni'imomin aljanna. Kaga duka abu ne dai da ya shafi tashin kiyama, kuma juma'a za ta tsaya ranar tashin kiyama. To sai annabi yake karanta waɗannan surori don wa'azi wa al'ummarsa, ku tuna ranar juma'a fa
alkiyama za ta tsaya, karka je ma wannan juma'a fa ta zama ita ce fa ta karshe, to saboda haka kai wa kanka taka tsantsan. To shi yasa a asubahirran juma'a annabi in yazo sai yake karanta waɗannan surori guda biyu. Akwai hadisi da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a, mafificin wuni da rana take fitowa ga wannan wunin shine wunin juma'a, ranar juma'a. Yace fihi khuliqa adam, a cikin ranar juma'a aka halicci annabi adam. Wa fihi udkhila aljanna, a cikin ran juma'a aka shigar da annabi adam aljanna. Wa fihi ukhrija minha, kuma a ran juma'a aka fidda annabi adam daga aljanna. Yace wala taqumu as-sa'atu illa fi yawmil juma'a, alkiyama ba za ta tsaya ba sai a ranar juma'a. To annabi yana karanta waɗannan surori guda biyu dan jan hankali ga al'ummar sa cewa fa alkiyama fa a ran juma'a take tsaya, kuma yau din nan fa juma'a ne, kar fa a je ita ce fa wuni ta ƙarshe, rana ta tashi fitowa maimakon ta fito ta gaba sai a ga ta fito ta yamma. To shi yasa a sallar asuba yake karanta, ma'ana in ma kana da ɗan sauran shiri ko wani abu da kai tsakaninka da Ubangiji, yi maza kafin rana fa ta fito ta yamma, yi maza kai sulhun ta tsakaninka da Ubangiji, ka nemi afuwarsa, ka nemi gafararsa, matuƙar ranar fa ta fito ta yamma albakin alƙalami ya bushe. Haka Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tihum sa'atu aw ta'tihum al mala'ikatu aw ya'ti ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Wani daga cikin sashen ayoyin Ubangijin ta in yazo ba zai amfani ran da da bata yi imani ba, ko kuma bata yi aikin alkhairi a imanin ta ba, sai a lokacin ba zai amfane ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam tatlu'u ash-shamsu min maghribiha, Allah na karban tuban bawa matukar rana bata fito ta yammacin ta ba, in ta fito shikenan, koda ya tuba tubarsa ba za ta yi amfani ba, ya makara. Haka matukar rai bai zo makoshi ba, inda kana ta masha an ka sai da rai ya zo makoshi, ka inda na in Allah baran ka fahimci cewa tafiya za ka yi, Allah na tuba nan kan ka makara. Haka ya faru da Fir'auna ko hatta idza adrakahu al-maut qala amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin, Allah ya ce al'ana wa kad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fir'auna ya tamasha an sare ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ban san wani abun bauta gare ku banda ni ba, ya ce ana rabbukum al-a'la, ni ne ubangijinku madaukaki. To amma lokacin da ya ga mutuwa Allah ya ce hatta idza adrakahu al-maut qala amantu billadhi amanat bi banu isra'ila, cece ai ubangijin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi, ni ma ko yanzu na yi imani da shi, na imani da Allah. Allah ya ce ka makara, al'ana sai yanzu ne zaka yi imanin, wa kad asaita qablu da kai ta sabanka, kai ta masha anka, kai ta abin da kaga dama, wa kunta minal mufsidin, kana cikin masu barna a ban kasa. To saboda haka a lokacin da annabi yake karanta waɗannan surori a sallar asuba yana wa'azi ne wa mutane fa alkiyama fa za ta iya tsayawa faran juma'a fa. Saboda haka ka ankara, ka fadaka, kai maza, ka tuba, idan akwai haƙƙin wani akan ka kamayar, ka jira fitowar rana ka gani. In ta fito ta gabas to watakin muna da bonus na sati guda, dan duk juma'a in ta zo kai tsammani cewar a cikin ta ne kiyaman za ta iya tsayawa, saboda ba wanda ya san yaushe za ta tsaya. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da malaika jibril ya tambaye shi akhbirni 'anil sa'a, me yace mal mas'ulu anha, bi'alamu min as-sa'i, ba wanda ya sani sai Allah, wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, daga ciki akwai tashin alkiyama. To wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake karanta waɗannan surori guda biyu da suratu sajada da kuma suratul insan, hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hikima ta uku da malamai suka ambata, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi wa al'umma musulmi dangane da manya-manyan abubuwa da suka faru a ranar juma'a da kuma manyan da za su faru nan gaba a ranar juma'a. Wanne manyan abubuwa ne suka faru ran juma'a? Mun halitta annabi adam a ranar juma'a ta faru, shigansa aljanna ranar juma'a ta faru, fito da shi daga aljanna ranar juma'a ta faru, rasuwarsa ranar juma'a ta fa kaga wadannan manya-manyan abubuwa ne to sannan alkiyama kuma nan gaba da za ta zo ita ma a ranar juma'a za ta faru to annabi yana karanta wadannan surori dan yayi wa'azi wa al'umma cewar manya-manyan abubuwa fa sun faru a wannan rana mai girma sannan akwai wasu manyan ma da za su faru nan gaba sannan a ranar juma'a ne za a yi busa na farko da na biyu da na uku duka a ranar juma'a to annabi yana wannan saboda mutun ya wa'aztu mutun ya fadaku mutun ya ankaru to wannan hadisi dan uwa da muka karanta saboda kurewar lokaci babban abin da zamu dauka karkashin hadisin mustahabbi ne abun so ne ga limamai suna karanta waɗannan surori guda biyu a sallar asubahin ranar juma'a amma galibi kuma wannan sunna kaman an kaurace mata ko saboda sajada tana da yawa to sai mutane su yi ta korafi su ce liman ya rike su wasu limamai sai su yi dabara idan ya zo sai karanta rabin sajada a raka'a farko rabin sajada a raka'a ta wani kuma ya zo sai karanta rabin insan a raka'a ta farko rabin insan a raka'a ta biyu amma ya annabi yake raka'a farko yana yin sajada raka'a ta biyu yana yin insan wannan ita ce sunna sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da kyau koda ma ba duk juma'a ba koda a wata uku ka dan yi so daya ka dan rayi sunnan manzon Allah koda so daya koda za a zage ka kai da zaka samu lada kadan kadan mutane su saba yanzu fa da yawa ba su san wannan ba to barin sunnan shi yake sa mutane sai su mance ta kuma sai a wayi gari ma an jahilce ta yanzu inda zaka zo kai wallahi tsine muka za a tai saboda ba a san ta ba mutane ba su san ta ba sai zaman to an kashe ta da rashin yin ta to amma jifa koda a wata shida cikin wata shida liman ya dage ko so daya ko a shekara ka dage kai ko so daya masallacin ka ya zaman to dai ka rayi wannan sunnar wannan babu laifi akan a kyale ta gaba daya wani tunda yake jan sallah ma ta kirbe taba yin ta ba a sallar asubahin sa na'am anaji ya ce limamin su yana yi amma yana rabawa to alaji ka ce wa liman koda dai so daya a shekara ya dan cika yawa in ya so sai bari sai wata shekara yawa yana gudun korafin mamu ne yasa baya cikawa to ko so daya dai a shekara lalle lima akwai limamin da na sani a Hadeja wallahi duk juma'a inda zaka je kai sallar asuba a ba kai ni a lokacin ne ma na rike surorin saboda inda yake yin su duk juma'a in zan zo kuma a bayan sa nake sallar asuba wallahi da haka na rike waɗannan surorin to galibi da ma tunanin me zai je zo ne tsakanin ka da mamu to ko da duk da za a yi la'akari da mamun dube da cewa an yi rauni al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa to ko so dai dai a shekara liman yayi kokari yana yi ya zamanto dai an rayi wannan sunnar ba a mance ta ba abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وأنا ما يتنبير يانا تشيوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya halatta wanda yake aske gemu yayi limanci ma wadanda ma masu gemu wassalam ya halatta mai aske gemu yayi limanci wa masu gemu babu abin ki a ciki saboda
shi wanda zai zama yana aske gemu za a ce ya bar karantarwa ne na manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama to kaga ai shi nasa da dan sauki akan fasiki misali mashayin giya mazinaci barawo shine malamai suka tattauna kan halaccin limancin sa ko rashin sa amma ga wancan kan basu mai magana sa ba in aske gemu basu kawo shi ba shin ya halatta mutun yayi sallah a bayan fasiki mazinaci mashayin giya ai kaga wannan fasiki ne barawo malamai suna da ra'ayoyi guda biyu imamu malik da imamu ahmad suka ce bai halatta ba ko da an bi shi ma sallar sallar bata inganta ba saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ai kawai Allah yana karba ne daga masu takawa sai kuma ba a cikin su saboda haka yin sallah a bayan sa ba ingantacce bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda cikin sa akwai giya sallar sa ba ingantacciya bace wanda zai sha giya cikin sa akwai giya yazo yi sallah to Allah bai karbi sallar ba la yaqbalu Allahu salata man fi batnihi khamr Allah ba ya karban sallar wanda cikin sa akwai giya kama kaukama kala sallallahu alaihi wasallam to sai imamu ash-shafi da imamu abu hanifa suka tafi kan cewar ya halatta ai sallah bayan fasiki suka ce kullu man sahhat salatuhu faqad sahhat imamatu duk wanda in yayi sallah shi kadan sa yanzu mazinacin yayi sallah shi kadai za a ce sallar sa bata yi ba tayi to in sallar sa shi kadai ta inganta kenan limancin sa ma inganta haka suka ce kullu man sahhat salatuhu wahduhu duk wanda sallar sa shi kadai in yayi ta inganta to ko ai ko in yayi limanci limancin sa ya inganta sai suka kawo hadisai sai dai hadisan suna da rauni to amma dai zance mafi rinjaye shine rashin ingancin limancin fasiki to amma wanda ba fasiki ba nan kamar malamai ba su yi sabani tunda mai aka gemu ai ba aka ce masa fasiki ba sai dai kawai a ce ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda manzon Allah ya yi umurni ya kwadaitar da a tsaya kaga ba za a sa shi cikin layin basu kai ba to shi limancin sa ya inganta kuma babu laifi wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam na'am na'am yana batu ne kan gaisuwa idan mutun zai gaida wani wanda yake sama da shi sai ya dan risina haka ya dan duka kuma za ka ga har malamai ma in za a gaishe su ana musu irin wannan gaisuwa ta girmamawan ta dukawar to menene hukuncin haka to nan malamai suna da maganganu guda biyu magana ta farko suka ce idan iya kawai gaisuwar ne ba wai da nufin bauta ba suka ce babu laifi wato yin gaisuwa tare da risinawa ko dukawa in ba wai a zuciyar mutum ya ji bauta yake yi ba to nan babu laifi amma in har bauta ce ta zama shirka malamai na biyu suka ce hanyar da za ta iya kai mutum zuwa ga shirka din a toshe ta to saboda haka suka ce bai halatta ba shine imamu malik ya tafi da wannan fahimtar cewar dan dukawa da mutum zai yi a lokacin da ya zo gaisuwa gaida wani wanda yake ga yana da daukaka imamu malik yana lissafa shi cikin sujjada mun gane bayanin imamu malik yana lissafa shi cikin sujjada saboda haka sai ya kyamaci haka idan an duba littafin madkhal littafi ne cikin manyan littattafai na mazhabar malikiyya to sai ya zama ya kyamaci haka saboda haka a guje ma hakan zai fi kwarai da gaske to amma idan ka ga wanda yake yi din karka kushe masa tunda akwai malamai da suka tafi da wannan fahimta din galibi mas'ala khilafiya akan daga wa juna kafa akai musamman mas'aloli na fiqhu ba sa haifar da ta da jijiyar wuya ko sa'insa ko gaba
matsalar da take haifar da ta da jijiyar wuya ko sa'a ita ce ta akida wacce ta shafi haƙoƙi na Ubangiji, nan ba a daga kafa a kai. Amma idan matsala ce ta fiqihu, nan dama an samu sabani ma tun zamanin sahabbai, kuma sai sabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi. Kun tuno hadisin da annabi ya ce la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza, ko annabi ya ce kar ɗayan ku ya salla sai a banu quraiza. Suka kama hanyar su na tafiya banu quraiza sai lokacin azhar yayi, to anan sai suka rabu gida biyu. Wasu suka ce annabi ya ce kar mu yi salla sai a banu quraiza, wasu suka ce ai annabi yana kwadaitar da mu ne mu yi gaggawa, amma in lokacin salla yayi annabi bai hana mu tsaya mu yi salla ba, mu za mu tsaya mu yi salla. Wasu suka ce mu za mu tafi abun mu sai mun je mu yi, saboda annabi ya ce kar mu yi sai mun je. Wasu suka tsaya suka yi a hanya, kaga ana an samu sabani. Wasu sun yi a hanya, wasu ba su yi ba sai da suka isa banu quraiza. Annabi da yazo sai aka bashi labari ya ce duk kun yi da dai. To shine malamai suka ce wannan yana nuna in an samu sabani a mas'ala, to sai a daga kafa a kai kar a abin nan kusa da shi. Yana ce masa ya am qul la ilaha illallah, ya babba na ka ce la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalma ce da zan baka kariya da garkuwa da ita gurin Allah. To a tare da shi akwai manya-manya cikin mushrikai da suka kawo masa ziyara, sai suke ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib, za ka kyamaci addinin babanka Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya rasu akan addinin bautan gumaka, to kai yanzu za ka kyamaci addininsa ka koma addinin Muhammadu, ɗa a gurinka ka koma addininsa ka bar addinin baba. Sai ce huwa ala millati Abdul Muttalib, shi yana kan addinin Abdul Muttalib. Annabi ya kada ya rawa ya ce a huwa ala millati Abdul Muttalib. Abun da yayi wa annabi dadi, ba so ina ma a ce babban sannan ya faɗi kalmar nan, saboda ɗawainiya da yayi da shi tun yana ɗan shekara takwas. Babban sa yake ɗawainiya da shi, bai bar ɗawainiya da shi ba har ya girma, har ya yi aure, har ya hayayyafa, har shi ma fara zama dattijo. Dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekaru 50 a duniya babban sannan bai daina kula da shi ba, haka shekara 50 ai ya zama dattijo. To amma babbansa ya kasa ya tsare, to shi ne ya so a ce babban sannan ya musulunta. To bisa hikima ta Ubangiji, Ubangiji kuma bai hukunta musuluntan ba, to shi ne juya ya tafi da babban ya kiya faɗa, ya ce shi yana kan addinin Abdul Muttalib har ya cika a haka. Abin ya taɓa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka, ni ko sai na nema maka gafara, in dai ba hana ni akai ba, din da dai ka mutu ba kan musulunci ba sai na nema ma gafara. Allah sai ya saukar da aya cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, ka sani ya kai manzon Allah baka iya shiryar da wanda kaga dama, Allah shike shiryar da wanda yaso. Sannan kuma aka sake saukar da wata aya cewa ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushriki walau kanu uli qurba, bashi cancanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah da shi da muminai ma'ana sahabbansa an yastaghfiru lil mushrikin, su nema mushrikai gafara walau kanu uli qurba, koda kuwa na kusa da su ne, tunda annabi ya ce zai nema masa gafara. Allah ya ce a walau kanu uli qurba, koda na kusa da su ne. To ai da iya cewa annabi Ibrahim ya nema babansa gafara, sai Allah ya ce ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min, shi ma ya barranta daga gare shi, ya barranta da baban nasa. To wannan shine bayani. Kaga akwai hadisi, akwai aya, wallahu ta'ala a'lam. Wannan takaddar na cewa assalamu alaikum, muna sanar da canjin ranar karatu na masallacin makama, maimakon ranar lahadi ya dawo ranar litinin na kowane sati. Karatun da muka sanar makon da ya gabata masallacin makama, Allah masa rahama, shi ma umdatul akam din muka ɗauko shi daga farko muna tafe. To maimakon lahadi da muka fara, to yanzu ya koma litinin kuma na kowane sati.
abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da nan yana arewa da fada ko arewa da fada kusa da maternity maternity fada alaikum assalam Alhaji Wakili da satin da ya gabata muka yi addu'a wa ɗansa da yake fama da jinya to Allah cikin ikonsa ashe kwanakin sun kare dan ya koma ga Allah ranan asabar da ta gabata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah masa rahama Allah ya sa jinyar da ta yi ta zama kafara ga zanubansa su kuma iyaye da ƴan uwa da dangi Allah ya ba su hakuri da juriyan wannan rashi da aka yi Allah ya ba su ladan jinya Allah ya ba su ladan wannan radadi da zuciyarsu ta yi na rashin da da kuma makusanci dangi sauran wanda suka rasu cikin musulmai su ma Allah madaukakin sarki gafarta musu to sai sanarwa na biyu ranar asabar Allah kai mu karfe 12 na rana cikin masallacin asibiti akwai daurin aure na yar malam Isa Ladan wanda ya tashi yanzu nan anan Allah nuna mana da alkhairi ya sa a yi cikin nasara sanya albarka cikin wannan aure muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da su sifofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu Allah ya datar da mu da datarwarsa ya Allah muna roƙonka da wannan karatu da muka yi muna tawassuli da wannan karatu da muka yi ya Allah ka taimake mu cikin wannan kasa tamu ka taimaki musulmai a wannan kasa ka taimaki yankin da musulmai ke rayuwa cikin wannan kasa duk wani kuduri da ake da shi wajen ganin an durkusar da musulmi a wannan kasa ya Allah ka rusa shi duk wani kuduri da ake da shi wajen durkusar da musulmi cikin wannan kasa Allah ka rusa shi Allah ka agaza musulmi cikin wannan kasa ka sanya shamaki tsakanin musulmi a wannan kasa da makiya musulunci Allah kai katangan karfe tsakanin musulmi da makiya musulunci cikin wannan kasa tamu da sauran kasashen musulmi Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله